daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOY Africa dake mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na boahausa.com Masu raro assalamu alaikum yanzu ma dai sarfil hashin gumin le daga nan birnin Washington DC tare da alheri Grace Abdul da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin kamar yadda aka saba a kowane daren asabar jummai Allah ta gabatar mana da shirin tsuntsiya madaurin ki daya daga bisani kuma Ibrahim Ka Almasi garbe kama ne shirin jawabai daga dattawa haka kuma albarkacin watan Ramadan zamu ji tasirin azumi akan matasa amma kafin mu kai ga shirye-shirye namu sai mun fara da shan labaran duniya
Korea ta Kudu ta bayyana yau Asabar cewa tana sa ido sosai akan kai komo da ake yi tsakanin Amurka da Korea ta Arewa bayan sa'o'i 24 da shugaba Donald Trump ya janye daga nan ya sake bayyana yiwuwar zaman tattaunawa ta tarihi ranar 12 ga watan Yuni a Singapore da shugaban kasar Korea ta Arewa Kim Jong-un.
We're talking to them now. They very much want to do it. We'd like to do it. We're going to see what
happens. Shugaba Trump yace muna magana da su yanzu. Suna matukar so a tattauna. Muna so a tattauna. Za mu ga abin da zai faru. Kakakin fada shugaban kasa ta Seoul Kim Yong-kyun ya faɗa a wata sanarwa cewa muna gani an yi sa'a da ba a yi watsi da wannan batun tattaunawa tsakanin Korea ta Arewa da Amurka ba kuma ana sake karfafa batun. Ranar Alhamis shugaba Trump ya soke tattaunawar da ake shirin gudanarwa da Kim sabili da barazana da Pyongyang ta yi na janyewa daga tattaunawar bisa lafazin waɗansu jami'an Amurka. Jami'in jakadancin Korea ta Arewa Kim Kae-gon ya ce suka da Korea ta Arewa ta yi kwanan nan martani ne kan lafazin Amurka. Ya ce cece-kucen da ake yi yanzu haka yana nuni ga cewa akwai buƙatar gaggawa ta ci gaba da wannan tattaunawa. A halin da ake ciki kuma shugaban ƙasar Korea ta Kudu Moon Jae-in ya gana da takwaransa na Korea ta Arewa Kim Jong-un yau Asabar domin tattaunawa kan yiwuwar taron kolin da ake kyautata zaton gudanarwa da shugaban Amurka Donald Trump bisa ga cewar Korea ta Kudu ganawar shugabannin ta biyu a cikin watanni. Moon da Kim ba su dade da ganawa ba akan iyakar da ake girka da karu. Inda aka yi musayar miyau da zai bude kofar tattaunawa tsakanin Korea ta Arewa da Amurka bisa ga cewar ofishin shugaban kasar Korea ta Kudu. Moon zai bayyana sakamakon tattaunawar da suka yi ta tsawon sa'o'i biyu da Kim gobe Lahadi da safe bisa ga cewar wani mukarrabin shugaban kasar. Gwamnatin shugaba Trump ta shaidawa 'yan majalisa cewa ta cimma yarjejeniya da za ta ba kamfanin sadarwa na kasar China ZTE damar ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci wanda zai yiwu ya share fage ga Amurka ta samu ci gaba da tattaunawar da ake shirin gudanarwa watan gobe ta cinikayya da kasar China. Karkashin yarjejeniyar kamfanin ZTE zai dauki jama'an Amurka da za su sa ido wajen ganin kamfanin na kiyaye doka ya kuma biya tara. Kamfanin zai biya taran ne bayan tarar kusan dala miliyan 100,000 da ya biya sabili da sayar da kayan aiki ga Korea ta Arewa da kuma Iran sabanin takunkumin da Amurka ta kakaba. A nata bangaren kuma ma'aikatar cinikayya ta Amurka za ta dage dokar da ta kafa shekaru 7 da suka shige da ta haramtawa kamfanin ZTE sayan kayan aiki daga kamfanonin Amurka. Kamfanin kasar China da yana dogara ga kayan da yake saya daga Amurka ne wajen sarrafa kayayyakinsa kuma takunkumin da aka kafa farkon wannan watan yana barazana ga durƙusar da kamfanin baki daya. Jiya Juma'a da yamma, shugaba Donald Trump ya caccaki 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat ya kuma sanar da yarjejeniyar a sakonsa na Twitter. Watan jiya, ma'aikatar cinikayya ta Amurka ta ce kamfanin ya saba wa yarjejeniyar da aka cimma da shi akan kiyaye takunkumi. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga ƙarshe ana kan kidaya sakamakon kuri'ar raba gardama ta tarihi da aka kada kan batun zubar da ciki a ƙasar Ireland inda sakamakon farko guda biyu suka yi nuni da cewa masu goyon bayan soke wannan doka suna samun nasara. Prime Minister Leo Varadkar ya shaida wa manema labarai yau a Dublin cewa sakamakon farkon alama ce ta neman sauyi cikin ruwan sanyi. Idan sakamakon zaben bai sauya ba, kuri'ar raba gardaman za ta kasance wata nasara ga mata a kasar da ke fafutukan neman yancin zubar da ciki a kasar da galibi 'yan ɗarika Katolika ne. Binciken da jaridun kasar da suka hada da Times suka gudanar ya nuna cewa kashi 68 cikin 100 na waɗanda suka kada kuri'ar raba gardaman jiya sun goyi bayan soke dokar, yayin da kashi 32 suka nuna kin amincewa. Wani binciken kuma da RTE ta gudanar ya nuna kashi 69 cikin 100 sun goyi bayan soke dokar, 31 kuma suka nuna rashin goyon baya.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, to masu sauraro yanzu kuma za mu koma gefen baiwa Jummai Alfili don ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Ɗan tsiya
madaurin ki daya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Galibi dai an fi yaudarar matasa wajen sa su su aikata ayyukan asha. A saboda haka ne muka nemi ra'ayin matasa akan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kori shine ya samu mana waɗannan ra'ayi kamar haka.
Sunana Muhammadu mai faskarin itace sharada. Yawa, ni a matsayina na wanda yake labura ne akan harkar rayuwa ta, kuma muna tare da matasa gabaki daya. Cikin wahala muke neman abinci, kuma gwamnati ba ta duba wannan matsayi da muke ciki mu matasa. Shi yasa dole ai amfani da mu ta kowace hanya, domin mu yanzu rayuwarmu ma ba ita muke tunani ba, abinda zamu ci kawai muke yi tunani.
In haka ne me hanyar bi?
Hanyar da za a bi shine a duba a gani cewa abinda ya kamata a bamu masana'a da ilimi mai amfani wanda zamu amfani rayuwar mu, shine hasken rayuwa wanda zai nuna mana inda zamu je mu san meye rayuwar mu. Amma fi sabilillah muna cikin matsala ta karancin abinci da aikin yi na rayuwa.
Kana magana da Abdullahi Sarauta mai harawa. Abinda muke so mu ƙara ga gwamnati shawarwari ne, yawanci matasan mu rashin aikin yi da aikin da ba sa samun ayyuka wanda za su ci gaba da kansu, sai harka ta daba sare-sare, duk wannan kalubale ne daga mu kanmu matasa da ya kamata a ce mun fahimta mun gane. To abin da ya kamata, ƴan siyasar mu ya kamata a ce su kula da matasa, ba sai lokacin da siyasa ta tashi za su dibi matasa ba su je suna sare-saren kansu. Yana da kyau matashi a samu mai abin yi, matashi ya san darajar kansa, matashi ya san cewar shi matashi ne maji gaba wanda ƙasa ma tana takama da wannan. A taimaka wa matasa da jari wanda za su rika bunƙasa da kansu, suna rike iyayensu ma suna taimaka musu. Ya kamata wannan gwamnati ta san cewa wannan kalubale ne a kanta. Ɗan siyasan mu su gyara.
Sunana Talhatu Salihu, ana kira na da Yelo. To dai abin da nake ba ƴan uwana matasa shawara, ya kamata a dawo daga kike dukkan ƴan siyasan nan. Dalilin abin da yasa inda a dauke su duk wani abubuwa da ake da tashin hankali, in ga ana gingimu ana wani waye abu ne ya zo da zai taba kujerarsu ko kuma zai taba wani mutuncinsu, shi ne lissafi. To abin matasa ya kamata gaba ɗaya a watsar da su abubuwan da duk ake yi, ko campaign ko ma me za a yi na ƴan siyasa, ba wanda za a ga ya ɗauko ɗansa ko wani makusantinsa ya taho da shi. To wannan ƙalubalen akan me yake? An gada mana talauci, an gada mana jahilci. A matsayinmu na ƴan Najeriya bai kamata mu dinga shan wahalar da muke sha a yanzu ba.
Sunana Ahmad Abubakar Adam, amma mun kira na Rishi. Gaskiya in dai ana so a samu zaman lafiya a daina harkar daba, to su gwamnati za ta gyara, saboda ita ce take ɗaukar ƴan daban a je a yi harkar daba, ba wai kowa ba. Kuma rashin aikin yi ne ma yake sa haka, ba za a ba matasa aikin yi ba. Kaga matashi ba shi da aikin yi, dole zai je wannan zai kira shi ya ce je ka saru wancan ko je kai wancan abu kaza zan biya ka. Su je su ɗauki makamai a ba su kayan shaya shaya su je su yi aikin su dawo. Kaga rashin aikin yi ne, in yana da aikin yi ai ba za a ce zo ka je ka saru wancan a biya ka ba. Yana da aikinsa da zai rike kansa ya rike iyayensa.
Sunana Anas Muhammad Sisa. To gaskiya
wannan kalubale ne babba musamman ma ga madai gwamnati. Ya kamata ta zauna ta duba ta ga menene matsalar, a duba a san cewar abubuwan nan duka dai saboda dai jama'a ake matakin dai da dai da dai za a bi. Ita kanta gwamnati iya da kyau a ta sa hankali akan su yanzu da Fulani da makiyaya abubuwan da duk yake dai da damu su. Kowa dai in nemi dai aikin dai da dai zai yi da kansa, i dogara dai da kansa. Gwamnati kuma ta dafa wa jama'a shine kawai shawara ta.
Sunana Yazid Sharada. To abin da zai tabbatar da zaman lafiya shine da matasa a saman musu aikin yi da kuma yadda za su zama suna dogaro da kansu, da neman mu da saman musu wajen ilimi da saman musu wajen sana'a shine abin da nake ganin zai iya bada muhimmanci wajen bada zaman lafiya, ba tare da wani ya zo ya ja ka wajen shaye-shaye wajen aikata rashin gaskiya ba. Wannan shine shawarar da zan iya bayarwa.
Sunana Al-Arfi Ibrahim. To gaskiya wannan ba wai abu ne mai sauki ba, amma dai da fari dai gaskiya matasan ya kamata gwamnati ta tsaya ta duba, ta yi duba ko in ce ta yi hange mai kyau a gare su. Akwai matasan da rashin aikin yi ne gaskiya makasudin abin da yake sawa suke tashin fitinu kala-kala ta kowane fanni da kowane shi. Amma na tabbata an a ce wannan yana aiki, to idan da ayyukan ma za ka ga babu ma lokacin da ma wani zai tsaya ma ka ga har zai tashi wata hayaniya ko fitina ko kuma rigima tsakaninsa da wani. In ka lura ya yi rigimin da ya za a ga tsakanin matasan ne da matasan. Gwamnati kawai sun zuba ido ne kawai suna kallo.
Su kuma matasan fa?
Su kuma matasa haƙuri ne. Ya kamata a yi bayan an yi haƙuri a tsaya kuma a yi wa Ubangiji addu'a dai sai kuma a zuba ido a ga kuma zai fi don ce mai zai biyo baya.
Sir Abdullahi, to gaskiya tsakani da Allah ni abin da nake tunani abin da take jawo mana wannan rikice-rikice da wannan Boko Haram ko faɗan daba baya wuce siyasa. Ya kamata ƴan siyasarmu da suke siyasa a Najeriya su ɗau abin su mai da shi ba addini ba ne, abu ne da ake yinsa a duniya. Kai addinin ma da kake yinsa a duniya wata ran za ka bar shi ka koma lahira, tunda a lahira babu addini. To ya kamata a ce gaskiya a samar da kamar yadda suka ba da shara a samar da aikin yi, shi zai kawo ƙarshen wannan aika. Kuma ƴan siyasa su gane cewa siyasa fa ba addini. Dan na to yanzu daga kasuwa sai wani yake ce in ga tarar da wani a mota yana zaki, wai an ce wai siyasar banza, sai ana ta faɗa da shi yanzu a nan wajejen sabon Indo. Ana faɗa da shi ya ce siyasa, wani ya zagi siyasa, to kaga shi ya ɗauke ta kamar addini. Wasikilan musulunci aka zaga ba zai yi wannan abu. Ya kamata a ce mutane malamai su fito su sharhi akan gidan rediyoyi da suke sha ƴan siyasa, su kowa ya shiga ya faɗa abin duk yake jawo wannan faɗan daban, wannan ya shiga ya faɗi wannan, wannan shiga ya faɗi wannan.
Sunana Bilal Abdulhadi Sharada. Ni dai abin da zan bada shawara akan matasa shine su ringa danne zuciyarsu akan abin da ba nasu ba. Malama a cikin mutane ba, in wannan ya wuce a rage shi, ko kuma in wannan ya yi abu ko yaya ne a dora masa laifi. Dan da zaran matashi ya fara shaye-shaye, kani za kai koma wane ne? Ba zai ringa ganin girmansa ba, yana ganin darajarsa ba. Zai iya zagin kowaye, kuma zai iya dukan koma wane. Abin da ya kamata a yi shine gwamnati ta duba ta sama wa matasa aikin yi. Duk da dai matasa a Najeriya suna da yawa, ba ma za su lissafu ba. Amma dai ta duba ta yi iya bakin kokarinta akan abin da za ta iya yi. Ni dai shine shawarar da zan iya bayarwa.
Ya sanaka
Aminu Suleiman. Yadda za a samu zaman lafiya a magance rashin aikin yi.
Sunana Abdulsalam Ahmad Muhammad. A matsayina na matashi, abin da zan iya cewa a bangaren matasa, babban aikin yi, babban abin da ya kamata a yi musu a saman musu da aikin yi. Matashi in ba shi da aikin yi, to ba zaman lafiya. Matashi in dai gari ya waye aka ce akwai inda zai tafi, to ya riga ya san yana da abin yi kenan. Matashi idan dai yana da aikin yi, to ba zai zama yana biyewa ƴan siyasa da wasu mutane da za su tashi hankalin al'umma ba. Mutukar matashi za a ce ba shi da aikin yi, to babu irin halin da ba zai iya shiga ba, kamar shaye-shaye, sace-sace, faɗan daba, komai ma zai iya yi, saboda rayuwa ba ta yiwuwa ba aikin yi. Su matashi gaskiya ya kamata dole ne ko sana'a ko mai lalacewarta ya kamata ya samu wa kansa mafita, kamar yar sana'a ko ya take in ya rike ta, insha Allah ba zai ta gayyara ba.
abinda ya sauka kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu zamu gabatar da wani shirin. A madadin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, Jummai Ali ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya.
Ku shirin tsintsiya madaurin ki dake nan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi garba da shirin jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Masu azumi kuma da fatan an sha ruwa lafiya. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaban Buhari ya gugar zana ga Obasanjo da nuna ya barnatar da dala biliyan 16 ga aikin lantarki kuma ba lantarkin. Take Obasanjo ya shirye yake da bincike don Buhari ya jahilci lamarin. Tasiru ringin mai goyon bayan Buhari ne dake zayyana Obasanjo da cewa
babban matsalarsa a rayuwa shine kishiya. Baya bukatar ganin duk wani mutum ko da sunansa Buhari ko sunansa ma waye ya samu wasu nasarori ya zama kishiya a gare shi.
Shugaban Buhari ya nada Musliu Timis a matsayin shugaban hukumar kula da ƴan sanda. Tijjani Tumsano komitin rayi arewa maso gabas ya ce ana gab da mayar da duk ƴan gudun hijira gida.
Gwamnan Borno ya bada kannan watan kenan, yana so ya ga cewa duk mutanen da suke sansanin gudun hijira za su koma gidajensu. Gwamnatin Yobe ta kusan mamaye da kowa da kowa gida.
Adiza Ardido ta ce a ƙara dagewa
a sama musu gurin da za su zauna yadda za su fara rayuwarsu.
Yayin da Nuhu Gidado ya yi murabus daga mataimakin gwamnan Bauchi Gombe, kuma ƴan APC ne suka sace sandar majalisar dokokin jihar, ana cikin juyayin rasuwar kwamishinan shari'a Barista Abdulhamid Ibrahim dan Malikin Akko. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawaban su ne Rabaran Ubala Nuhu daga Ekwa Bauchi da kuma Amira Rabi'atu Sufyan Ahmad daga Kaduna, wadda za ta gabatar da kashi na biyu na jawabinta ga Rabaran Ubali.
Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda kowane shugaba zai yi ikirarin kusanci da jama'a, haka kuma malaman addini sai mu iya cewa ma mun fi shi kusa da jama'a. To don haka abin da ke faruwa a ƙasar nan muna gani muna ji yana kuma shafar mu ta hanyoyi daban-daban. Shi yasa ya zama dole mu yi irin wannan kira zuwa ga shugabanci a dukkan matakai na wannan ƙasar, musamman shugabanci na sama da yake rike da sauran matakai din tare da talakawa gaba daya. Kira na farko da nake da shi zuwa ga shugabanci a wannan ƙasa shine in an ciza to a hura. Don dalili kuwa in har ka ciza baka hura ba ka rike, to lallai ka tabbatar wanda ka cizan nan ka rike ran da ya kwace, ba za ka sake samun shi ba balle kuma har ka ce za ka cije shi. Don haka nake wannan kira zuwa ga jama'ar ƙasar nan da shugabannin ƙasar nan, saboda irin wahalhalun da ake fama da shi. Kayan abinci ya yi gagarumin tashi. Masara da kwanaki watanni kaɗan ake siya naira 50, yau ya koma naira 70. Kayan masarufi sun gagari mai ƙaramin ƙarfi. In ka siya ma masara 150 ya za ka yi ka sarrafa shi. To mun iya sani, mun kuma iya gane tushen wahala da matsaloli na wannan ƙasa shine cin hanci da rashawa da kaka da ake yi da biro. Kamar yadda Annabi Amos ya faɗa a cikin littafin Amos sura 5 aya 12, kuna wulakanta mutanen kirki, kuna cin hanci, kuna hana a yi shari'ar gaskiya da ta adalci a majalisa. Domin sani sarai, cin hanci da karɓar rashawa su ne tushen wahalolinmu a wannan ƙasa. Dama daga cin hanci sai kuma danna adalci ya biyo baya, sai a ƙi shari'ar gaskiya a cikin ƙasa. to shine ya kai mu ga wannan hali da muke a ciki yanzu. To tirana ga majalisun kasan nan kamar yadda annabin nan ya faɗa yace ba a shari'an adalci a majalisa. Tirana ga majalisun kasan nan shine su tsaya su yi adalci. Su tsaya su yanke maganar da za ta sa a yi wa talaka adalci a cikin wannan ƙasa. Kada zaman su a dukkan majalisun nan ya zama zama da za a yi gardama a fita a yi rubutu da biro a sa a mujallu a sa a kasidu a watsa a cikin ƙasa amma kuma talaka baya ganin canji kullum jiya da yau. Kuma majalisun nan an kafa su ne da tunanin cewa a yi wa talakan ƙasa adalci. To muna roƙo abinda ya kawo shugabancin ƙasar nan kalma kwara ɗaya ce tak shine a yi adalci. To muna roƙo a yi adalci. Mun sani sarai karyewar darajar naira faduwar farashin man fetur sun taimaka wajen ƙara wahalhalun da ake fama da shi a wannan ƙasa. To amma muna kira ga shugabannin ƙasar nan su sani fa Allah ya ba su na wayar ƙasar nan a wannan lokaci mai wahala domin su ɗauki ɗawainiyar ƙasar nan ne. Allah ya sa su yi aiki da wannan ɗan taƙaitaccen gargaɗi wanda muka ji. Na gode ne ne raguran kubala Nuhu Ibrahim daga Ekwa Bauchi.
Ita ma Amira Rabu Atisfiyan Ahmad ta ce.
A kan abin da ya shafi zaman lafiya musamman na arewacin Najeriya muna kira ga 'yan uwa musulmi musamman a cikin wannan wata mai albarka wata na Ramadana wata wanda Allah tabaraka wa ta'ala yace wata ne na neman gafara wata ne na rahama. Watan Ramadan tana sanya kuma dan uwa musulmi ya zauna ta kowa lafiya. Zuciya tana azumi zuciya tana yin azumi kuma dan adam din da yake da mummunar zuciya shine wanda baya so a zauna lafiya. Sannan mu tsare harshen mu harshe yana azumi azumin harshe shine kada ya faɗi abin da ba daidai ba. Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Lallai dan adam ba zai buɗe baki yayi wata magana ba face a gaske wannan magana akwai raqib da atidu a tare da ita. Dan haka ɗan uwa musulmi kar ka faɗi abin da zai bata azuminka. Kunnan dan adam tana yin azumi ma'ana dan adam yakan yi azumi da kunnansa wajen kada ya saurari abubuwan da suke Allah tabaraka wata'ala ya sa. Watan Ramadana wata ne da dan adam zai kusanci Allah subhanahu wata'ala. Dan haka ɗan uwa musulmi akwai buƙatar mu amfani da wannan wata domin mu samu tsira ga Allah tabaraka wata'ala. Ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dubi abin da yake cewa idan watan Ramadan ya zo in ka kwanta kana bacci yake baccin ku ibada yake idan kuka tashi kuna numfashi yake numfar fashin ku tasbihi ne yake goma na farko rahama goma na tsakiya gafara goma na ƙarshe ɗan tabawa da shiga wuta zuwa gidan aljanna. Allah nake roƙo ya ƙara maimaita mana Ramadana shekaru da shekaru a cikin rayuwar mu. Allah ne wahi
to nan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gai da Ibrahim. To jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Menene tasirin watan azumi akan matasa?
Ni Isan Bala mai wake. Azumi yana da tasiri a rayuwata domin yana ƙarfafa min ibada. Ina samun sallolin lafulfuli, sauraron wa'azi, karatun Qur'ani da sauran ibadu. Domin ina raba rayuwata kamar kaso uku. Kaso biyu ina miƙa ta ga ibada ne. Ina sada zumunta domin ina neman duk inda ƴan uwana musulmi suke je in ziyarce su mu gaggaisa a wani lafiya wani zubin a sha ruwa a gurin kafin in dawo. wajen sana'ata ina rage farashin kayayyaki daidai da yadda musulmi mai azumi zai iya samu shi ma ya buɗe baki cikin nishadi. Bayan wannan ina kokarin kyautata wa iyayena fiye da yadda nake kyautata musu da domin darajar wannan azumi. Idan kai aikin ibada in za a baka da lada 10 yanzu zai kai a baka lada 20 komai ninka a aiki. Da haka nake umarta ƴan uwana musulmi duk inda suke su dage wajen aikin ibada da zumun da ƙarfafa juna wajen bautar Allah, da ƙarfafa juna wajen kyautata jama'a, da kyautata juna wajen koda ba musulmi bane albarka wannan azumi ya kasance cewa kana kyautata ma domin duk abin da kai tsakaninka da Allah, Allah zai baka ladan wannan abu. Shi ciyar da mumini Allah yana alfahari da shi kuma yana bada wani sakamako na lada wanda yake ba kaɗan bane. Don haka a duk inda nake a rayuwata wannan azumi ina kasancewa cikin salatin Annabi, istighfar ari hayalala da shoran ayyuka na ibada da roƙon Allah ni'imomi da neman gafara da neman Allah ya bude da mana ya zaunar da ƙasar mu lafiya lau, ya zaunar da mu lafiya lau, ya ba mu abin da zamu ci, ya albarkaci ƙasar mu da zaman lafiya, ya taimaki shugabannin mu da mu talaka kanmu. Allah ya sa mana danƙon zumunci a tsakanin mu, ba mu rika samun farakokin rigingimu da shoran su ba. Dan haka wannan wata ne mai albarka gare ni.
To Allah ya samu dace. Da wannan ne ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Yunkurin da Amurka ke yi na yakar ta'addanci a nahiyar Afirka na fuskantar matsaloli da dama, musamman ta fuskar yadda kungiyoyin 'yan ta'addan ke sauya sheƙa kan kungiyoyin da suka yi mubaya'a da su da kuma sauya manufofinsu. A cewar jami'an tsaron ƙasashen yammacin duniya da takwarorin su na Afirka, membobin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ci gaba da sauya manufofi da aƙidojinsu, lamarin da ke ci gaba da dishe layukan da ke sa a bambanta ƙungiyoyin da inda suka sa gaba. Koriya ta Kudu ta bayyana a yau Asabar cewa tana matuƙar sa ido a kan kai komo da ake tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa bayan sa'o'i 24 da shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga nan ya kuma sake bayyana yiwuwar zaman tattaunawa ta tarihi wadda ake kyautata zaton yi ranar 12 ga watan Yuni a Singapore da shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Ranar Alhamis shugaba Trump ya soke tattaunawar da ake shirin gudanarwa da Kim sabile da barazanar tangen ta yi na janyewa daga tattaunawar biyo bayan lafazin waɗansu jami'an Amurka. Jami'in jakadancin Koriya ta Arewa Kim Kyong-gon ya ce suka da Koriya ta Arewa ta yi kwanan nan martani ne kan lafazin Amurka, ya kuma ce cece kucin da ake yi yanzu manuniya ce akan cewa akwai buƙatar gaggawa ta wannan tattaunawa. Ana kan kida sakamakon kuri'ar raba gardama ta tarihi da aka kada akan batun zubar da ciki a ƙasa Ireland, inda sakamakon farko guda biyu suka nuni da cewa masu goyon bayan soke dokar suna samun nasara. Idan sakamakon zaben bai sauya ba, kuri'ar raba gardaman za ta kasance wata nasara ga mata a ƙasa Ireland da ke fafatukar neman 'yancin zubar da ciki a ƙasar da galibi 'yan ɗarika Katolika ne.
Masu sauraro, da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da ta na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada ubarni da ma injiniyan mu na yau, Mr. Phil Hashin Guman nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.